Sunana Maman Princess. Gaskiya ina shan wahala wurin samun mai. Ina da injin na nika. Ina murkade tun da safe naje ina ta neman mai ban samu ba lita daya ma da kyar na samu. A gidan mai na siya lita daya 860 a nan Abuja. Zan so in gan canji a ciki saboda gaskiya muna shan wahala wannan maganar mai din nan.
Wata ƴar Najeriya kenan tana korafi akan tsada da karancin mai inda ta nemi gwamnati da ta kawo wa al'umma sauki. Batun karanci da tsadan mai abu ne da ya ƙara tsananta musamman daga farko-farkon makon da ya gabata inda ake fama da dogayen layi a gidajen man sassa daban-daban na ƙasar. Lamarin da ya rikide zuwa ga tashin farashi kuma rahotanni suka yi nuni da cewa a Sokoto, Kaduna, Kano ana sayan kowace lita a gidajen mai daga 900 sama. Na ƴan bumburutu kuma akan kusan naira 2000. Shin ina matsalar take? Mun ji ta bakin shugaban kungiyar Ipman Reshen Jihar Zamfara Alhaji Siraje Yahaya Kamba wanda ya ce rashin biyan hakokin su ne sanadiyar matsalar da ake ciki.
Bisa ga alƙawla waɗanda ke tsakanin mu da ma'aikatan nan wanda ke biyan kuɗin sufuri da kuɗin dako ma'ana MRDFRA, akwai zaman da muka yi da su a wani lokaci da ya gabata na neman hakokukan mu ta hannun su waɗanda suka kai yawan naira biliyan 200. Aka dauki alƙawalin waɗannan kuɗin da izinin Allah za a biya su cikin kwana 40. A cikin kwana 40 da muke ciki an samu an biya biliyan 13. Muna neman balance din kuɗin mu kwana 40 da suka dauka lokaci ya riga ya wuce. Mun nemi mu je ta bakin su kuma mun kasa samu mu ji cikakken bayani na ina a kwana. Wannan abun ya ja muna matsalolluka da dama cikin kasuwancin mu, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara kawo tauyewa ta zuwa dauko wayannan kayan a inda muke daukar su. Ai abu dai ne muke so shine kudaden nan. Ina son mutane su fahimta ba kudade bane wayanda muke jira daga gwamnati. Kudade ne wayanda aka cire cikin kudaden mu. Tsari haka yazo da shi. A yanzu ba za mu iya ce muku ga wani wa'adi ba, amma nan lokaci kalilan idan ba a biya mu kudaden nan ba za mu sake zama ko mu dauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba.
A nasa bangare jagoran ma'aikatar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur na ƙasa wato NMDPRA ya bayyana cewa lalle akwai bashi amma ba wai za su rika rike kudaden su da gangan ba.
Sunana Faruk Ahmed ne, jagoran ma'aikatan NMDPRA don midstream and downstream. Gaskiya ne akwai bashin na marketers da equipment din da sauran manyan marketers kamar Mohammed da Dapma, amma kuma kamar yadda muka ce kwanakin baya shine wannan kuɗin fa mu muna karɓa ne mu bayar, ba wai kuɗin wai muna ajiye su bane. Saboda haka mu ma muna bin marketers kamar Dapma da Mohammed wato major marketers kuɗin da ya kamata su biya. In sun biya sai mu kuma mu biya masu motocin mu masu dakon mu, amma ba kuɗin hannun su ba. Saboda haka kuma muna biya a lokacin da duk muka samu sai mu biya, ba wai lalle sai mu samu kuɗi da yawa. Kamar misali jiya mun riga mun ba da umurni da muka samu kuɗi daga marketers mun samu wajen biliyan 10 kuma mun riga mun ci a biya marketers, amma muna biyan su akan layi wanda yazo farko shi da samu kafin na biyu, kuma haka dokan take. Saboda haka muna ta meeting da su muna gaya musu sun san komai amma result kawai ba san su sani. Ba mu fata su cire aikin su saboda me? Saboda su ma ƴan kasuwa ne, ba mu san su daina aiki kuma ba mu san abin da zai shafi kasa.
Bangaren Ipman dai ta nuna shakunta akan ikirarin kamfani NNPCL na cewa akwai wadataccen man fetur a cikin kasar, sai dai kamfani NNPCL daga bakin babban daraktan yada labaransa Olufemi Shone ya sake jaddada cewa babu matsalar wadata illa matsalar dako. Da muka ziyarci wasu gidajen mai da ke da kaya a birnin Abuja a yau Talata, ana sayar da kowace lita tsakanin naira 860 zuwa 1000, a yayin da ɗan bumburutu ke sayar da nasu akan naira 1300 sama. Duk kokarin ji ta bakin kamfani NNPCL kan cece ku ce a bisa ko akwai wadatar mai ta sakon karta kwana da kiran wayar tarho a yayin hada wannan rahoton da ya citira. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.